Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 26 ga watan Oktoba shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato biyan na safe kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
A yau Alhamis za a gudanar da zaben shugaban kasar Kenya kamar yadda aka shirya. Jami'an yaki da ta'addanci na kasashen Turai sun ce ba za su yi sakaci ba ganin cewa duk da an kwace ikon birnin Raqqa daga mayakan kungiyar ISIS. Sabbin matakan tsaro akan duk wani jirgin sama da zai zo nan Amurka da za su fara aiki a yau Alhamis sun kawo rudani ga wasu kamfanonin jiragen sama.
To, rundunar sojin saman Najeriya ta ce mai yiwuwa ta kashe matar shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau.
Bayanan sirrin da muka tattara daga baya sun nuna kila ta yiwu an halaka matar Abubakar Shekau a wannan sansani.
To, a Najeriya har ila yau malaman addinin Islamin kasar sun nuna goyon bayan su ga matakin da Saudiya ta dauka na kafa cibiyar tantance hadisan Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.
Yanzu ka duba dauke social media, yanzu idan kace zaka yi fatawa da social media ai zaka halaka da mutane, babu abin da babu shi a ciki. Kawai yanzu duk hadisin da ka gani, duk ayan da ka gani, duk bayanin da ka gani a social media sai ka dauka haka ne, to kaga sai an tantance.
Muna kuma tafa da wasu rawatanni da ma shirin domin iyali wanda Grace Alheir Abdu za ta gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis za a gudanar da zaben shugaban kasar Kenya kamar yadda aka shirya bayan da kotun kolin kasar ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman a dage zaben. A cewar shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta Kenya, Wafula Chebukati, bisa ga tabbacin bayanan da wasu hukumomi da jami'an tsaro suka gabatarwa da hukumar, za a gudanar da zaben a yau Alhamis 26 ga watan Oktoba kamar yadda aka tsara. Amma shugaban jam'iyyar adawar Kenya, Raila Odinga, wanda ya zanya kansa daga zaben a farkon watan nan, ya yi kira ga magoya bayansa a jiya Laraba da su kaurace wa zaben. Da safiyar jiya Laraba ne babban alkalin kasar David Maraga ya faɗi cewa alkalai biyu ne kaɗai suka je kotun cikin alkalan bakwai da ake da su. Hakan ya gaza adadin alkalai biyar da ake bukata don yanke hukunci. Haka kuma wani alkali ya ce ɗan jami'an hukumar zaben da aka yi don zaben na yau baya bisa ka'ida ba, sai dai kuma hukumar zaben ta Kenya ta ce ɗan suna bisa ka'ida kuma jami'an za su gudanar da harkokin zaben shugaban kasar na yau.
Jami'an yaki da ta'addanci na kasashen Turai sun ce ba za su yi sakaci ba ganin cewa duk da an kwace ikon birnin Raqqa daga mayakan kungiyar ISIS har yanzu 'yan ta'adda na cikin shiri. Murkushe kungiyar ISIS da aka yi a babban birnin Siriya a farkon watan nan na nuni da yadda ake ta yayata cewa an kawo ƙarshen kungiyar, kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump ya fito yana bayyana abin a matsayin babban nasara. Amma jami'an yaƙi da ta'addanci sun ce akwai alamun cewa kungiyar ISIS ta yaɗu musamman ma cikin wani ƙanƙanin lokaci. Babban abin damuwa shi ne duk da cewa kungiyar ta rasa ikon wasu muhimman wurarenta a Siriya da Iraki, har yanzu kungiyar na samun yin magana da mayakanta da ke Turai da kuma samun neman sabbin mayaka.
To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabbin matakan tsaro akan duk wani jirgin sama da zai zo Amurka da za su fara aiki a yau Alhamis sun kawo rudani ga wasu kamfanonin jiragen sama. Sabbin matakan sun shafi duk wani mutum da matafiya na ƙasa da ƙasa da kuma Amurkawan da ke komawa gida daga filayen jiragen da jirgin zai tashi zuwa Amurka. A cewar wata mai magana da yawun hukumar kula da tsaron ababen hawa, Lisa Pabstein, wannan dai yana nufin dukkan fasinjoji 325 da ke shiga Amurka a kullum za su fuskanci ƙarin matakan tantancewa. kamfanonin jiragen sama na dama sun ce suna da hanyoyi iri daban-daban na yadda suke sarrafa fasinjojin su a ƙarƙashin wannan sabon tsarin. Wasu kamfanonin irin su Emirates da Egypt Air da kuma Lufthansa sun ce jami'an su ne da su yi fasinjojin tambayoyi. Sauran kamfanonin kamar su Air France da Royal Jordanian sun ce za su nemi fasinjojin su rinka cike wata takarda mai dauke da tambayoyi. Ana shawartar duk matafiya da su baiwa kansu ƙarin isasshen lokaci idan za su yi tafiya, ganin cewa za su iya fuskantar ɓata lokaci wajen tantancewar.
Kasar Turkiya ta saki wasu 'yan fafutukan neman 'yancin bil'adama guda 8 a lokacin da ake jiran sakamakon shari'ar da ake musu kan zargin aikata ta'addanci. Cikin mutanen da aka saka a jiya Laraba har da daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International shiya Turkiya Adil Ezer, tare kuma da wani ɗan Jamus guda da kuma wani ɗan ƙasar ɗan asalin ƙasar Switzerland ɗaya. An dai kama su ne a watan Yuli lokacin da suka halarci wani taron ƙarawa juna sani kan tsaro a kafafen sadarwa a tsibirin Biyukwada. Ana kuma ci gaba da tsaron su tun daga wannan lokaci. Jimillar 'yan fafutukar su 11 ne ake tuhuma da zargin suna mu'amala da mayakan kurdawa masu ra'ayin riƙau. Ana kuma zargin su da zama mambobin ƙungiyar da babban malamin na Fethullah Gulen wanda yanzu haka ke zaman ɓuya a nan Amurka. Turkiya ta ce Malam Gulen da magoya bayansa ne da alhakin yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a shekarar da ta gabata, zargin da Malam Gulen ya sha musantawa.
Daga ƙarshe jam'iyyar 'yan kwamnisanci mai mulki a China ta bayyana sabon tsarin shugabanninta waɗanda za su rinka yanke hukunci a ƙasar, wacce ƙarfin tattalin arzikinta shi ne na biyu a duniya, sai dai kuma saɓanin yadda aka saba bisa al'ada. A wannan karan ba wata alama da ke nuna wanda zai ja da shugaban. Hakan ya sa masu fashin baki ke ganin wannan wata alama ce da ke nuna cewa yanzu shugaban China Xi Jinping na da ƙarfin yin abin da ya ga dama ba tare da an ja da shi ba. Zhang Min, mai fashin baki kan harkokin siyasa, wanda a kwanan ne ya ritaya daga jami'ar Renmin da ke birnin Beijing, ya ce shugaba Xi ya sauya tsarin shugabancin ƙasar, inda ya rage ƙimar kwamitin gudanarwa na ƙasar, ya mayar da su ba komai ba. Premier Li Keqiang da Xi Jinping su kadai ne suka rage akan mukamansu a kwamitin, yayin da sauran mambobi biyar suka yi murabus.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, a Najeriya rundunar sojin saman ƙasar ta ce bayanan da ta tattara sun nuna cewa akwai alamun sun hallaka matar Abubakar Shekau, shugaban ƙungiyar Boko Haram da ke ta da ƙaya baya a ƙasar. Wakilin Hassan Maina kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar hedkwatar sojojin saman Najeriya, Air Commander Olato Kumbo Adesanya. To shin menene gaskiyar cewar jiragen yakin naku sun halaka matar madugun Boko Haram Malam Abubakar Shekau?
This what happened just shortly before the commencement of Operation Ruwa-Wuta.
Wato abin da ya faru shine akwai wani hari da jiragen yakin saman Najeriya suka kai a wani sansanin 'yan Boko Haram a wani yanki mai suna Tuwawa, inda muka kakkashe 'yan Boko Haram da dama. Kuma bayanan sirrin da muka tattara daga baya sun nuna kila ta yiwu an halaka matar Abubakar Shekau a wannan sansani. Na kuma tambayi kakakin sojin saman Najeriya, takamaimai ko sun san inda shi Abubakar Shekau din yake a halin yanzu? Gaskiya ban san inda yake ba, amma dai sojojin saman Najeriya za su ci gaba da fafatawa don kawo ƙarshen wannan rashin hankali da ke faruwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya.
Right now the Nigerian Air Force has just commenced second phase of Operation Ruwa-Wuta.
Yanzu haka maganar da nake da kai, rundunarmu ta mayakan saman Najeriya mun sake kaddamar da sabbin hare-hare ta sama mai take Operation Ruwan Wuta kashi na biyu don kakkaɓe burbushin 'yan Boko Haram. Tun daga ranar 23 ga watan Oktoban shekarar nan muka fara barin wuta ba dare ba rana don mu babbake sabbin sansanonin mayakan na Boko Haram. A ranar farko na wannan harin mun yi aman wuta daga sama irin na balbalin bala'i da a turance muke kira Air Interdiction Mission. Bayanan sirri da tun farko muka tattara mun gano 'yan Boko Haram din sun tattaru a wani gari da ake kira garin Maloma, inda muka yi rugurugu da wannan wuri. Jiragen yakin mu Kilar Alpha Jet sun yi ta ruwan bumabumai bayan kuma rokoki da muka yi ta harbawa a wannan wuri. Al'amarin da yasa ƴan Boko Haram din da suka tsere suka kuma labe dole suka fito mu kuma muka gama da su. Bugu da kare jiragen yakin mu samfurin MI-17 da kuma wani sabon jirgin yakin samfurin MI-35 suma sun zazzaga wuta a wannan makwaya na ƴan Boko Haram da ake kira Arra da Boboshe. Kalaman kakakin helikwatar sojin saman Najeriya kenan, Air Commander Adete Kumbo Adesanya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wai ka dake don mutuwa mai banka don sai soja. Wai dake don mutuwa mai banka don sai soja.
A gaida Hassan, rotanni daga kudu maso kudancin Najeriya na cewa wasu ɗan bindiga sun sace wasu ƴan ƙasashen waje su shida yayin da jirgin ruwansu ke ratsawa ta gaɓar tekun ƙasar. Wata sanarwa da kamfanin ma'aikatan na ƙasar wajen da aka sace da kuma ofishin jakadancin Ukraine ne suka bayyana hakan, yayin da kuma mintsaran Najeriya suka ce suna kan binciken aukuwar lamarin. Daga birnin Fatakwal ga rahoton da Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Waɗanda ake ci gaba da garkuwa da su hudu ne, ƴan asalin ƙasar Philippines da ɗaya ɗan ƙasar Ukraine da kuma wani ɗayan ɗan ƙasar Hungary, kamar dai yadda jami'in kamfanin na waɗanda abin ya shafa ya shaida ma kamfanin dillancin labari na Reuters. Zuwa yanzu dai babu wata hanya da ake iya tuntuɓar ƴan bindiga da aka ce sun karkata akalar jirgin zuwa wani yanki da ba a tantance ba, da sauran ma'aikatan jirgin su 12 da ake zaton suna raye. DSP Imoni Mandi shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Rivers, kuma na tuntube shi ta wayar salula dangane da wannan lamarin. Sai ya ce,
okay, you don't have this information.
I even called you Osimarin yesterday.
Yana cewa ne mu rundunar ƴan sandan jihar Rivers, a gaskiya ba mu san komai ba dangane da wannan labarin, amma dai idan mun samu ƙarin bayani zan sanar da kai domin sanin halin da ake ciki.
But if I do, I'll get back to you.
Satar mutane dai a Najeriya ba wani sabon kalubale bane ga ƴan kasashen waje, domin ko a baya-bayan nan sai da wasu ƴan bindiga a jihar Delta suka yi garkuwa da wasu likitoci hudu da ke aikin kula da harkokin lafiya kyauta a yankin na Niger Delta domin jin halin da ake ciki. Na tuntubi mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Delta, Mr. Andrew Anyemaka, kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin.
We are now working on us along with the joint task force.
Yace a gaskiya tsaye muke wajen gudanar da aiki na haɗin gwiwa tsakanin sojan sama da sojan ruwa domin ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su, kuma yanzu haka mun kama mutane da dama da muke zargi suna da hannu dumu-dumu wajen sace waɗannan mutanen, kuma muna aiki gadan-gadan domin ceto su da rayuwarsu. Malam Kabiru Asada mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya, kuma na tuntube shi dangane da wannan lamarin. Yace,
to yanayin tsaro a Najeriya dama haka ya gada. In ka tuna akwai irin waɗannan abubuwa da aka yi na rashin tsaro, waɗanda daga farko da gwamnati ma ta amince ta yarda da faruwa abin, ko an yi kokarin bincike da ba a kai ga wannan yanayi. Domin kuwa ai hatta ƴan matan Chibok lokacin waccan gwamnati da aka sace su aka gudu da su, an ɗauki dogon lokaci sama da sati uku kafin ma gwamnati ta aminta da cewa an kama su an yi garkuwa da su. Kuma wani abin ban takaici ma daban haushi shi ne, ya kamata a ce irin wayewa da girma da ɗaukakar da Najeriya take da ita, kamata a ce ana da wasu muhimman, wato ma'ana na'urorin zamani waɗanda za su iya kai tsaye gano duk wani yanayi da aka samu kai a cikin rashin tsaro, kuma a yi gaggawa ceto waɗanda aka yi garkuwa da su.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamido, malaman addinin Islam a Najeriya sun ce matakin da hukumomin Saudiya suka ɗauka na samar da cibiyar tantance hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su taimaka wajen daƙile faɗawar matasan musulmi kan wasu hanyoyin da ba su dace ba. Daga Mina ga rahoton da Mustafa Nasir Batsari ya aiko mana.
A cikin makon jiya ne dai kasar ta Saudi Arabia ta bayar da sanarwar kafa wannan cibiya da za ta yi aikin tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a birnin Madina. Sheikh Abdullahi Balalawo shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya. Ya ce ko baya ga shawo kan waccan matsalar ma matakin zai taimaka wa dalibai da ke neman ilimi a halin yanzu.
Duk ma daliban ilimi za su karu da hanyoyin abubuwa da dama, domin wasu na daukan cewa ai yanzu watakila America ce ko tafiyan yadda duniya ta canja ko suna so su sassauta wani ra'ayi ne aka kawo wannan ba shine ba. Ya za a ƙara kusantar da ilimi a fada dashi? Yanzu ka duba dauke social media, yanzu idan kace zaka yi fatawa da social media za ka halaka da mutane, babu abin da babu shi a ciki. Kawai yanzu duk hadisin da ka gani, duk ayan da ka gani, duk bayanin da ka gani a social media sai ka dauka haka ne? To kaga sai an tantance, sai an samu malama na kirki waɗanda yake za su ba da fatawa, za su yi bayani na ilimi da zai gansar da ainihin wato duniyar mu. Kenan ilimin gashi nan yana ta yaduwa da yawa, amma ilimi ne da yake cike da neman tantancewa.
Jigon dariƙar Tijjaniya a jihar Niger, Imam Shehu Rimai, wanda yake magana a wajen rufe wata gasar karatun Alƙur'ani da aka gudanar a garin Kwantagora, bayan ya nuna gamsuwa da matakin ƙasar ta Saudi Arabia, ya ce babu wani hadisin da ke nuna cewa a je a yi aikin ta'addanci.
Ba kuma hadisin da ya koyar da ta'addanci. Indai aka ce manzon Allah ya ce shi dai musulmi na kirki, mai cewa manzon Allah ya ce, to ya tabbatar da babu hadisin da ya koyar da aje a kashe wani wanda bai je ya gani ba, aje a kashe wani mai sallah, aje a kashe wani da ke da addinin Christianity, babu wannan hadisi. To da kenan akwai bukatan gyara na gaske.
Madawakin Kwantagoran Alhaji Aminu Ahmed Bawa ya ce shirye gasar karatun Alƙur'anin ma na da matukar tasiri wajen ƙara fahimtar juna.
Domin duk lokacin da kace an hada kan jama'a an taru ne guda, akan samu cuɗanya. In ma da akwai wani abu zakatan mutane, to sai ka cewa wannan taron da aka yi da wannan abu da aka yi ya kankare wannan, sai a samu zaman lafiya mai dorewa.
A yanzu dai manazarta harkokin kasashen Larabawa sun bayyana cewa akwai matukar bukatar hukumomin kasar ta Saudi Arabia su samar da wasu hanyoyin fada da aikin wannan cibiya zuwa wasu jami'o'i da ke yankin kasashen Larabawan. Mustapha Nasiru Batsari, murar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla gaida Mustapha. To idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, za ku ji cewa
shi shugaban kasa ya kuskure domin bai da hurumin ya rubuta wai a kori ma'aikaci a aiki haka kawai, domin yana ganin zai shafi mutuncin siyasa da shi mutuncin kansa.
Wani masanin shari'a ke ne ke tsokaci kan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na sallamar Abdulrashid Baina, wato tsohon shugaban kwamitin yin garan bawul ga shirin fansho a Najeriya. Idan aka biyo mu a shirin mun hantsi, za a ji madogararsa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 18. To wai shin me yasa aka fi ba da fifiko wajen kiraye-kirayen ganin an inganta ilimin mata musamman a kasashe masu tasowa? Ɗaya daga cikin batutuwan da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu zai tabo kenan a yau.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka hoi ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Duran da namiji yake da matsala, mace yake komawa ya nemi mafita, ko a mataki na uwa, ko a mataki na mata, ko a mataki na ƴar uwa, ko kuma abokiyar arziki.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali yana tare da barista Madiha Mu'azu, ɗan gwagwarmaya kan harkokin mata, ɗaya daga cikin waɗanda shirin ya yi hira da su kan bikin ranar ‘ya’ya mata ta duniya da ake gudanarwa ranar 11 ga watan Oktoba kowace shekara. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya nemi sanin abin da ya sa waɗansu suke gani ya kamata a fi ba da fifiko kan ilmantar da ‘ya’ya mata fiye da sauran batutuwa da suka shafe su, sai barista Madiha Mu'azu ta bayyana cewa
ai da ilimi za a taka rawa a cicilla su a matakai na wakilci, amma mun da bashi da ilimi ai ba zai iya ba mataki yanda za a ɗauko shirin gyaran ana wa ra'ayin nake ganin idan aka ciccilla su yanzu misali da ake yin free education aka zo aka dena da wakilcin mace anan ba za ta bari ba saboda ta san illolin da abin zai janyo ta san koma bayan da za a ci ta san kuma ba za a ci nasara a buƙatar da ake da ita na a canja rayuwa a ba su dama su ma mata su san kansu a cikin al'umma ba
yayin da ke wannan magana wasu za su ce ai duk da haka akwai mata kwamishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati da ma misali ministoci da sauransu aka ganin cewa kamar matsalar a wurin su ne kamar ba sa ba wa jinsin mata ko ba su yawa jinsin mata wakilcin da ya kamata shine sai ake samun wannan matsaloli na mata din
sun yi kadan kuma yawanci mukaman da ake ba su shi ma a alakora ake ba su shi za su zo ko a ce a karaman minista ta zo ba ita ce babban ministan ba misali ko kuma ka gani akwai dai wata matattakala da za ta taka kanta aiwantar kwata-kwata matan guda nawa ne ai ba mu da yawa saboda haka sun yi kadan in aka ba da dama aka fantsama shine duk bangaren da ake da matsala wanda ta shafi mace zaka iya aiwantarwa amma hannu ɗaya baya daukar jinka
amma kuma duk da haka barista wasu suna ganin cewa ai ko da mazan ne ma dole da matan ne suka haife su kuma da matan suke zaune ba kya ganin ilimin da suke da shi na zamantakewar mata mutum sun ya taso a gaban mahaifiyarsa kuma yanzu yana rayuwa a gaban a tare da matarsa ba kya ganin wannan ya ishe shi ilimin ya gane cewa akwai mace tana da matsayin yake da muhimmanci a rayuwar dan adam
ai ta akai beside every successful man there is a woman behind him duk inda namiji ya ci nasara to da mace muzakkara a gefansa kuma duk randa namiji yake da matsala mace yake komawa ya nemi mafita ko a mataki na uwa ko a mataki na mata ko a mataki na yar uwa ko kuma abokiyar arziki amma dai idan ta kai ta kawo to dole sai an koma an yi dubale a gaban mace kafin a samu wannan mafitar da ake nema
baya ga a fantsama to madafin iko ga mata ko kuma a kula da mata wurin rabu madafin iko saboda wannan matsayi da kika faɗa wani mataki kike gani ya kamata a dauka wurin ganin cewa rayuwar yaran nan mata wanda take tabarbarewa kullun ta gyaru
to ita dai wannan rayuwa sai kowa yayi aikin sa daga mataki na gwamnati zuwa mataki na iyaye zuwa mataki na al'umma iyaye su yadda cewar amana ce Allah ya ba su ƴaƴa ba kadara bane amanar Allah ce su ma wasu suka haifo su suka yi musu tarbiya suka wahala akan su dan su rayu su ma yanzu they will pay back in the same coin su ma wahala za su sha akan ƴaƴan su dan kowa yafi so a ce ni ne mai nagartacce da a ce ni ne mai fandarare kuma kowa yafi so in ya dauko tafiyar sa to ya kai gaci to gacin nan ku shine ka ci nasara a ce tarbiyyar danka da rayuwarsa ta zama wadda za ta amfani al'umma ba wadda al'umma suke tur alawa da rai da ita ba sannan jama'a su ma su sa hannu a ciki a hadu a gudu tare a tsira tare ba zancen dana dana bane danka danka ne wannan ita za a dawo su yi wa kansu fada a dawo a gudu tare a tsira tare kowa ya sa hannu hannu da yawa maganin kazamar miya iyaye su yadda ƴaƴansu ne wahalar su tana kansu ba wanda suke jira yazo ya daukan musu nauyin ƴaƴansu su Allah ya zaba su zama wakilansu su samu roman da ake ciki na yin tarbiya sannan al'umma su sa hannu domin in ka bar dan wane ya fandare ko ya shiga wahala to tana nan tana jiranka
a ƙarshe barista kuna ta shige da fice ne aikin ki na aikin lawyer din nan da gudunmuwar da ake bawa bil adam misali ya sa kin kuna ganin abubuwa da yawa musamman akan abin da ya shafi rayuwar mata din nan amma duk da haka gashi kuma abin ana fada din kamar yadda yanzu muke fada ni da ke ko kike fada zaki kuma kamar iyaye din da sauran mutanen da kike cewa a zo a hadu din kamar sun yi biriz da al'amarin kuma ya kike ganin za a bullo wa abin tunda gashi ana fada kuma ana gani amma kuma ba a yi
to na farko dai sai an yi fatali da rayuwar karazube rayuwar zama babu sana'ar yi babu kuma wani makabuli matasa su tashi da safe babu arabu babu boko babu sana'ar yi sai kallon film sai latsa latsan waya in dai ba a yi fatali da wannan dabi'ar ba to ba za mu taba ganin daidai ba, domin duk inda matasa suka taso ga Saudiya nan, ƴan agulla da ake haifa, ƴan waɗanda ba ƴan wata ƙasar ba, ƴan wata ƙasar ne an haife su dai a indijin na Saudiya by birth, amma ba su da wasu damammaki da ainihin Larabawa suke da shi. Ai da suka taso sai da suka finnace su. A Saudiya za ka je a yi maka kwace, a Saudiya za ka je a yi maka fizge, a Saudiya za a zo a yi rape. Ai sai da abin ya kai musu makurar tikewa suka zo suka dauki matakai iri-iri. Ba za a bar matasa kara zuba ba, ba su da sana'ar yi, duk wannan kururuwar sana'ar da ake bai isa ba, saboda har yau ba a ga result din da za a dora ba. Mu cire son zuciya, ba idan an ce dama ta samu bana wani sani wanda ba shi da bukatar abin nan ma, a saka mabukaci wanda ya dace. Sannan idan an tashi a daina magana a takarda, a yi a zahiri a aikace a ga canjin. Iyaye su tsaya tsayin daka, society ta tsaya, community su zauna, masu NGOs din nan duk su sa hannu, haka zalika gwamnati ta zo ta shigo ta tallafe su, tunda ita ce mai mulki, mai harka, mai kuɗi, da za kuma tana da bakin tsawa a ji. To ta shigo ta nuna ƙarfin ikonta akan abin da ake so a canja rayuwa al'umma, daga mara mai matsala ta dawo mai daɗi, daga mara kyau ta dawo mai kyau. Amma idan ba haka ba, a dai yanda tafiyar take haka ake, to har yanzu a kara zuba muke. Kuma rayuwar ƴaƴa mata tana cikin garare. Yarinya ƴar wata biyu an yi mata fyaɗe, ƴar shekara nawa an mata fyaɗe, abin takaici, abin haushi, abin kyama, abin mamaki, har yau abin da yake nan sai dai in ba za ka je kotu ba, zancen da yake nan, saboda ba a cika ganin hukuncin a zahiri a kusa ba, ba a gani saboda delay da yanda matakan shari'a suke kafin a yi, sai ma an manta. Da kuma wannan rashin samun dama zuwa karatun nan, ko da a ce a tallan nema, kamar yanda da aka yi nomadic education, ake bin Fulani cikin rugagensu ake koya musu, to in ma har ba za su bar tallan ba, to a yi musu matattara yadda a wannan zaman tallan za a zo a taimaka musu, a koya musu ilimin nan yanda za su san zai amfani rayuwarsu.
Ko a samar da wani tsari ya zama suna tallan kuma suna zuwa makaranta musani?
Ai tallan ba na yawo za a yi ba, wanda za a yi masa kamar maciya, a datse su guri kaza, wannan ta ajiye, turanta waccan ta ajiye, akwai lokaci. Ai tsari ne, idan aka zauna aka samu masana suka tsara wannan abu ne mai yiwuwa, saboda naga akwai tsarin da aka yi a makarantu na allo inda ake tsangaya, akwai tsarin da aka yi don a hana bara, akan cewa in sun tashi daga karatun nan za su zauna su buga bulo. Tsari ne na UNDP wani lokaci can baya, za su buga bulo, amma fa gwamnati duk bulon da za ta siya a gurin su za ta siya. Kaga dan kallo lafiya, dan wasa lafiya, mai wasan tsimin miciji, ba su fasa karatun su ba, kuma bara ita ce illa, to ba su je ba, kuma ga sana'a sun yi, kuma ba tafiya za su yi nemo mai siya ba, a gwamnatin nan da ta san da zaman su ita za ta zo ta sai bulon, duk aikin da za a yi mata a yi da shi.
To Allah sa a dace. Nan kuma za mu yi sallama da baƙuwar tamu Barista Badiha Mu'azu, ƴar gwagwarmaya kan haƙƙoƙin mata. Sai kuma mako na gaba, idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Salamu Abu da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne
sarakan duniya. Wadanda gaida kirsi, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, a yau Alhamis ake za a gudanar da zaben shugaban kasar Kenya kamar yadda aka shirya, bayan da kotun kolin kasar ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman a ɗage zaben. A cewar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Kenya, Wafula Chebukati, bisa ga tabbacin bayanan da wasu hukumomi da jami'an tsaro suka tabbatarwa da hukumar, za a gudanar da zaɓen a yau Alhamis 26 ga watan Oktoba kamar yadda aka tsara. Jami'an yaƙi da ta'addanci na ƙasashen Turai sun ce ba za su yi sakaci ba, ganin cewa duk da an kwace ikon birnin Raqqa daga mayakan ƙungiyar ISIL, har yanzu 'yan ta'addan na cikin shiri.
Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ɗan an jima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kina agogon Ghana, za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Idan ana so a sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon hotuna da bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu amma da din Sarfilu Hashim Gumal da ta gabatarwa da kuma Solomon Abudi hada mana shirin sai injiniyan mu Jimmy Cook daidaita ta mana sautuka daga nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai mun hadu a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu.